Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Ambaliyar ruwa da guguwa mai ƙarfin gaske yana daga cikin matsalolin da yanzu ke fuskantar mazauna kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka. Yankin da makujar guguwar Harvey mai dauke da ruwan sama ta yi wa daren mikiya a ranar Juma'a. Wani sashen yanayi da aka yi a yankin Houston ya nuna cewa mai yiwuwar ruwan sama ya sauka a wasu yankuna a yau Lahadi wanda ka iya haifar da ambaliyar ruwa. A halin kuma dake ciki kuma da ke sashen yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa an samu aukuwar guguwa mai ƙarfin gaske har sau 7 waɗanda suka sauka tun daga ranar Juma'a. Hukumomin tashar jiragen ruwan da ke jihar Texas sun sanar da cewa nan da sa'o'i 24 zuwa 48 za su buɗe gaɓar tekun yankin bayan sun kammala auna irin asarar da aka tafka. A ranar Juma'a da ta gabata aka rufe tashar inda aka hana ficewa da shiga jiragen ruwa a yankin. Ya kuma zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum guda a baki ɗin jihar ta Texas sanadiyar wannan bala'i. Kwamishinan ƙungiyar tarayyar Turai ya ce Brussels za ta ɗauki matakin katse tallafin da take baiwa ƙasashen da bakin haure yake fitowa daga nahiyar Afirka da Asiya, tare da saka ƙa'idoji kan harkokin kasuwanci da ba da takardun visa domin a tilasta musu karɓar bakin hauren da ba a ba su mafaka ba. A wata hira da jaridar The Times ta Burtaniya ta yi da shi a jiya Asabar, Dimitris Avramopoulos ya ce shugabannin ƙungiyar ta EU na duba yiwuwar daina ba da kuɗaɗe da aiwatar da wasu manyan ayyuka a ƙasashen waɗanda aka ƙirƙiro domin hana mutanen yankin ficewa daga ƙasashensu. Ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da suka bi wato suka ƙi ba da haɗin kai za su iya fuskantar fushin hana su takardun visa. A cewar Dimitris, ana duba yiwuwar saka jami'an diplomasiya da likitoci da ɗalibai da masu bincike a cikin rukunin waɗanda ake so a fara hana su takardun visar, waɗanda suka fito daga ƙasashe da ba sa karɓar bakin haurensu idan aka maida su gida. ‘Yan uwa da iyalan fararen hular da dakarun Somalia suka kashe bisa kuskure a wani samame da aka kai tare da haɗin gwiwar dakarun Amurka sun ce ba za su yi jana'izar mamatan ba har sai waɗanda suka aikata kisan sun ba da haƙuri. Yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a Mogadishu sama da shugabanni da ‘yan uwa waɗanda lamarin ya shafa 300 ne suka zargi dakarun Somalia da wannan aika-aika, inda aka kashe wasu manoma 10 a wata gona da ke ƙauyen Barire mai tazarar kilomita 55 daga Mogadishu babban birnin ƙasar. Ba za mu ji na'izar mamatan ba har sai gwamnati ta amince cewa mutanen da aka kashe ba su da wani laifi, kuma dakarun gwamnati ne suka kashe su, inji Ibrahim Quraish wanda aka kashe mai wani ɗan uwa mai shekaru 60. A ranar Juma'a rundunar sojin ƙasar ta Somalia ta ce dakarunta sun kashe mayakan Al-Shabab 8 a lokacin wani samame bayan da aka buɗe musu wuta. Amma daga baya kuma sai ta ce dakarunta tare da haɗin gwiwar na Amurka sun kashe fararen hula 10 bisa kuskure ciki har da yara ƙanana 3. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar China ta haramta gudanar da duk wata sabuwar hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa kamar yadda ma'aikatar haɗakar wato hada-hadar kasuwancin ƙasar ta faɗa a wata sanarwa. Wannan mataki da China ta ɗauka na daga cikin matsayar da aka cimma a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon watan nan. An wallafa sanarwar ne a shafin yanar gizon ma'aikatar, inda aka nuna cewa wannan mataki zai fara aiki ne nan take, inda ta jaddada cewa duk wata sabuwar hulɗa da ta shafi mallaka ko faɗaɗa harkokin kasuwanci da wani mutum ko kamfani daga Koriya ta Arewa a China ta zama haramtacciya. Ma'aikatar har ila yau ta bayyana cewa ba za ta rattaba hannu a kan wata sabuwar hulɗar kasuwanci da 'yan China ba da ke so su kafa wata wato ko masana'anta a Koriya ta Arewa ba. A farkon watan nan ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da sabbin takunkumi a kan Koriya ta Arewa, bayan da ta yi gwajin wasu makamai masu linzami ƙirar ballistic da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata da zumar kwance mata ɗamarar yaƙi. Adadin mutanen da suka mutu a wata zanga-zanga da ta barke a India ya kai 36 bayan da wata kotu ta samu wani malamin guru da laifin yi wa wasu mabiyansa biyu fyaɗe. Daraktan 'yan sandan jihar Haryana B.S. Sandhu ya ce kusan mutane 270 suka ji raunuka yayin wannan zanga-zanga a arewacin ƙasar ta India. Dabin dabatar mabiya malamin ne wanda yake kiran kansa Dr. Gurmit Ram Rahim Singh ji Insan suka yi bore a ranar Juma'a bayan da kotu ta same shi da laifi. Rotanni sun ce magoya bayan nasa sun yi ta cinna wuta a gine-ginen gwamnati sannan suka rika kai hari akan 'yan jarida da 'yan sanda. Lamarin da ya sa 'yan sandan suka yi amfani da haƙi mai sa hawaye tare da harba bindiga a sama domin razanar da masu zanga-zangar. Yanzu haka an saka dokar ta ɓaci a birnin Panchkula sannan an baza ɗaruruwan jami'an tsaro a yankin da ake kira Sirsa domin kawo ƙarshen rikicin.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna danganta nasaran ilimin yara daga irin karatu da iyayensu mata suka yi. Saboda haka muddin ana so a samu nasarar ci gaban ilimi wuri na farko da masana suke kira a ƙara mai da hankali shine ilimin iya mata. Lawal Lusani Kona ya ambaci Maria Montessori wata sananniya ta fuskar falfasa a cikin jerin masana da ke nuna fa'idar ilimin uwa wajen ci gaban ilimin ƴaƴanta. Ga ci gaban rahotonsa.
Na kuma nemi sanin me yasa aka fi dorawa uwa wannan haƙƙi. Ga Mr. Bernard Tata na kwalejin ilimi ta Peacock dake garin Jalingo.
From the point of view of the psychologist,
idan ka juyayi ne daga bisa fahimta irin ta masana tunanin bil'adama, sai ka ga akwai gaskiya. Sabili da akwai children, ita uwa tana kusa ne da 'ya'ya. Kana idan wannan uwa tana da ilimi, babu shakka za ta rika koyar da su, kuma za ta so 'ya'yan su yi begen ilimi, domin ta san idan ba tare da ilimi ba, yaran za su samu cikas a rayuwa. Don haka ne zane muhimmi uwa ta sami ilimi.
Educated so that she can perform well in the family.
Are you satisfied with the level of
to yaya ko ka gamsu da yawan ya mata a wannan gugurmaya na wannan zamani na neman ilimi? A'a, ban gamsu ba. Even though ko da yake cikin wasu bangarori muna ganin hazaƙar
female having interests, like when you come to Peacock College of Education.
Alal misali a nan kwalejin ilimi ta Peacock mata da yawa na zuwa, hatta su ma iyaye mata. Na yi sha'awar wannan ci gaba, don haka nakan ce musu na ji daɗin wannan ƙoƙari naku. Don idan suka sami ilimi, haka ma iyalansu, kana 'ya'yansu, gobe kuwa su ne za su ci gajiyar ƙasar nan. Don wannan ne ya sa shugaban makarantar firamaren ya misala da ke garin Jalingo, Malama Jummai Dauda, ta yi kira ga iyaye mata kamar haka.
A gaskiya mu iyaye yanzu laifi komai na ilimi a yaranmu muke da laifi. Don idan ya kamata ne yaro ka tura shi makaranta, in ya dawo ka yi cikin, ka duba takardunsa me ya rubuta, ka tambaye shi me ya karanta. Sannan as a role of a mother, an educated person, mai ilimi ya kamata ki tabbatar da yaran ki nan suna cikin tarbiyya da ya kamata, daga dai addinin da za su yi sai kuma karatu. Amma mu iyayen yara muna barin yara yanzu suna kallon film, TV nan ya zama na shine tuwo, shine sallah, shine komai a wurin su. Gaskiya ni dai ina ba iyayen yara shawara duk abin da zamu kuma da al'amuran mu kan yaran mu, domin su ma su zama mutanen gobe. Hanyar da uwa za ta taimaka wa malami yaro idan ya dawo gida, ko ya taimaka wa malami in short ya tabbatar da yaro na yayi karatu mai kyau, idan har zai samu lokaci ya ba shi ma ya rika ba shi ilimi daga gida, yayi checking abin da ya kamata ya koyar da yaro na ya koyar masa. Sa'annan in abun gyara ne assignment ne, sai ka duba ka gyara idan yaro ya koma malami zai san hanyar da zai bi da yaro, sannan kuma zai samu sauki don yaro zai karatu da sauki. Sa'annan bayan haka shi yaro fa dama ana so a tunar mishi koyaushe. Sannan ita jatuma an ce idan karantar da mace guda daya an karantar da al'umma, saboda mu mata iyaye mu dage akan ƴaƴanmu, mu dage mu ba malamai goyon baya ta hanyar karantar da yara a gidaje, ko da weekend ne mu samu time mu dubi takardun yaran nan mu ba su extra lesson, domin muna da takardu a gidaje, muna da su both math especially mathematics and English.
Babu shakka wannan haƙƙi da ya rataya a wuyan iyaye mata haƙƙi ne babba, wanda kuma ba za su iya cimma nasaransa ba sai fa da haɗin kan mazajensu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
To me gwamnatocin wasu jihohin Najeriya suke yi kan haɓaka ilimin iya mata? Wannan tana daga cikin tambayoyi da Usman Ahmed Kabara ya yi wa kakakin ma'aikatar ilimin jihar Katsina Malam Salisu Lawal Kerau, wadda ya kawo mana ziyara makon jiya.
Jihar Katsina ɗaya daga cikin jihohin da suke ainihin gudanar da wani shiri da ake cewa Girls Education Project. Akwai phase 1 da aka yi, wato kashi na farko da aka yi da kashi na biyu, yanzu kuma jihar Katsina cikin kashi na uku na wannan abin nan. Akwai duk shekara akwai abin da muke ce ma enrollment drive campaign, wato ainihin yin gangami domin a yi kira ga iyaye da suka yi ƴaƴansu makaranta. Wannan shiri haɗin gwiwa ne da ƙungiyar ko kuma hukumar UNICEF ta wanda muna aiki tare da kwarai da gaske. So akan yi wannan wancan wanda aka yi, zan iya tunawa wancan shekara biyu da suka wuce tun harkon wannan gwamnati, gwamnan jihar Katsina da kanshi da kuma mai girma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmuminu Kabir Usman suka halarci wannan gangami a garin Kankiya, wanda suka yi kira ga iyaye da suka yi ƴaƴansu makaranta. Wannan kenan akan yi wannan. Sannan kuma akwai shirin da muke da ita gwamnatin jihar Katsina ta shiga, ta samu wani tallafi daga kungiyoyi na bada tallafi na duniya a ƙarƙashin bankin duniya, wato Global Partnership for Education, wanda ainihin ɗaya daga cikin tsare-tsaren da ita gwamnatin jiha ta yi na cigaban ilimi, sai aka tsakuro ɓangaren kula da ilimin ‘ya’ya mata, wanda shi wannan kuɗaɗe da aka samu ake ainihin gudanar da shi. Wato akwai shirin bayar da guraben ƙaro ilimi na yara ‘ya’ya mata ‘yan aji ɗaya na primary, ‘yan aji ɗaya ‘yan primary, domin ba su ainihin guraben ilimi, wato a ba su kuɗaɗe kamar 20,000 domin su ainihin zauna a makaranta su gama karatu hasu ainihin sauki karatu na primary. Kaman
iyayen ake ba wannan kuɗin kenan?
Iyayen ake ba, amma dole su kashe wannan kuɗi kan samun ba yaran, kaman a samu musu kaman uniform na makaranta, a sai musu littafai, a sai musu biro da sauransu.
To za a gane su kashe din.
Dubu akwai ana biye da su ai.
To mun je zuwa.
20,000 ake ba aka ba kowane yaro ko yarinya, kamar yara ƴan mata kamar 7,981 yanzu haka suka amfana da wannan. Amma akwai ma wannan da ke kahin intawa, akwai ma wannan da ake shirin yi kashi na biyu.
Ba dai ka ce baka da kuɗin kai shi ba.
Yawwa, to wannan kenan. Sannan kuma banda wannan akwai kuma kuɗin da ake ba ainihin ita makarantai. Akwai kamar naira 250,000 wadda ake ba kowace makaranta da wanda ake ce ma school improvement grant. An samu makarantu kamar 510 wanda aka ba su
primary.
Sannan kuma akwai makarantun pre-primary wanda kamar nursery, su kuma akan ba su 150,000 domin gudanar da wannan makaranta. To waɗannan kuɗin da ake badawa, akwai wata ƙungiya da ake ce ma SBMC, wato School Based Management Committee, wanda su ainihin mutanen wannan wuri inda ita wannan makaranta take, su za a zaɓu. Idan aka zaɓu ba wai headmaster za a ba wannan kuɗi ba ya je, za a zaɓu mutanen da ke cikin iyaye da sauransu, sai a kafa wannan committee, sai a zaɓu masu shugaba da sauransu, a yi masu kuma horo. A horar da su yadda za su ainihin gudanar da kashe waɗannan kuɗaɗe da aka ba su na ci gaban ita wannan makaranta. To kaji yadda ake yi na
wurin karfafa gwiwar iyaye. To wani kuma mataki ita wannan gwamnati ta yanzu kenan ta shi mai girma gwamnan Katsina Masari da wadda ta bambanta, ko kuma in ce wani abu ne zaka iya cewa matakin da wannan gwamnati ta dauka wanda ya bambanta ta da waccan gwamnati ta gabata ta shema? Akan ilimi kenan.
Ita gwamnati kaga dai maganan biyan kudin jarabawa a ita wannan gwamnati ta ce dole sai ta tabbatar yaro ya ci jarabawa ta qualifying sannan a biya mai kudin ainihin pro a biya mishi kudin WAEC da NECO da sauransu wanda kuma da aka gwada an ga amfanin abun. Yanzu iyaye sun shigo ciki suma wajen ilmantar da ƴaƴansu suna da hannu, suna da ruwa da tsaki, wanda dama haƙƙin su ne a yi ko Allah ne ya dura ma iyaye su ainihin ilmantar da ƴaƴansu ko ba haka bane ba. To idan gwamnati za ta iya yi gaba ɗaya za ta iya biya ma kowa ya yi, idan kuma aka samu akasin haka to ai dole iyaye su ma sai sun ba da tasu gudunmuwa. To ɗaya daga cikin gudunmuwar da za su bada ai shine su ma su kasance suna da ainihin ruwa da tsaki wajen ilimin ƴaƴansu. To da aka to da gwamnati da iyaye sai a haɗu a ilmantar da yaro. To wannan shine ita wannan gwamnatin jihar Katsina da ta ce a zo a yi, wanda kuma hakika mun ga amfanin abin. Iyaye su kan sun fahimci cewa dole su ma sai sun kula sun ba da nasu gudunmuwar. To ɗaya daga cikin gudunmuwar da iyaye za su ba da kenan na ilimin ƴaƴansu, tunda dama kaman ai kyauta ne ake ba da ilimin, ba a ba da ko kwabo. Sai idan yaro ya zo ƙarshe to sai a ce to duk yaron da yanzu kuma ma banda wannan bayan na manta in gaya maka cewa idan yaro misali bai ci wannan qualifying ɗin ba ko misali to sai da aka tafi kuma sai ya je jarabawa sai kuma ya ci jarabawa waccan to kuma yana da dama ita gwamnatin jihar Katsina ta ce za ta biya shi
kudin
da ya kashe,
ba asarar da kudin ba an san ya ci.
Yawwa, in yaro so dai a so ake a ba yaro kwalon
gwiwa haka,
wanda da a da mun san yaran da za su zo ainihin wurin jarabawa a lokacin da suka zo na bisu kujera ne za su ce wai wace jarabawa ce muke yi, kaga kenan bai ma san wace jarabawa zai yi ba saboda ya san sisin kuban shi bai ciwo, saboda kaga wannan yana daga cikin dan bambancin da abin nan.
To idan kuma za ka kwatanta jihar Katsina da sauran makwabtanta kan cigaban ilimin ƴaƴa dai mata har ila yau, cikin adalci wani maki za ka ba jihar taku ta Katsina?
Gaskiya ni 80/100.
Allah sa ba kai san kai ba?
Ban yi san kai ba, san dalili na ka gane yanzu haka inda za ka dan bincike da aka yi, akwai wani bincike da aka yi cewa wayanda suke zuwa university yanzu haka yara wanda suke zuwa abin nan mata sun fi maza yawa, musamman a jami'ar Umar Musa Yar'Adua University mata sun dara
maza.
Yawa, to kaga wannan yana daya daga cikin kokarin da ake tayin na ilmantar da mata. Sannan kuma zuwa makaranta, shiga makaranta an samu ci gaba sosai na sa ainihin yara cikin abin nan.
Na ma gashi tun muna yara muke ji ana cewa jihar Katsina maganar ilimi su suka fara yin shi a Arewa ko karɓar shi.
Alhamdulillah, wannan haka yake.
To misali in muka koma kuma maganar ilimin manya kamar yaƙi da jahilci kenan da sauransu, so wane matsayi jihar Katsina take ciki kuma me take yi don ganin wannan fanni ya samu gasa ko ya samu rashin matsala?
Fannin ilimin manya wato mass literacy education, jihar Katsina ita ce ke da mafi yawa na ainihin literacy centers da kuma masu ainihin koyar da shi wannan yaƙi da jahilcin a dukkan faɗin Arewa. Ita ke da centers na literacy ta yi kowace jiha yawa. Sannan kuma
sun kai kaman nawa?
Suna da kaman literacy centers kamar 1,091. Sannan kuma suna da masu koyar da malamai waɗanda suke koyar da yaƙi da jahilci kusan 1,669. Wanda su waɗannan malaman akan biya su ƴan kaman allowances, ya danganta ga abin da malami yake koyarwa. Akan biya su kuɗi kaman 3,000-5,000 a kowane wata.
Masu koyarwa.
Sannan kuma suna da kaman yaran da ainihin waɗanda suka shigo shi wannan tsari kusan 37,000 abin da su waɗanda suka shigo shi
ilimin
manya ɗin. Ka gane? To kuma ba wai haka nan ake yi ba, ana kuma ganin sakamako. Saboda a lokacin shekarar ta 2016 kusan kashi 87 suka ci jarba da aka yi musu ta ainihin yaki
da jahilcin.
Eh. Wanda kuma kaga ai
ya nuna suna ganewa kenan ana cin nasara.
Yawa 2016 wanda da can 2015 duka kashi 69 ne suka samu.
Tambaya ta ƙarshe.
To.
Da na so a ce dan na dade da wannan arena ina cewa duk randa Allah ya sa shi mai girma gwamnatin jihar Katsina Bello Masari ya samu ya shigo kasar nan ko ya shigo wannan office to shi na so in wannan tambaya to amma tunda magana ce ta ilimi zan mai tambaya akai ina ga kakakin ma'aikatar ilimi kile iya dan an samu ko da yaya ne na san cewa a lokacin da ake ta campaign a jihar ta Katsina an yi magana akan cewa lalacewar ilimi a arewa ba ma Katsina kawai ba ko a Najeriya yana ɗaya daga cikin ƴaƴan manyan mutane ba sa cikin makarantun gwamnati sai makarantu masu zaman kansu to na san cewa ni da wasu ƴan jarida mun san cewa gwamnatin jihar Katsina lokacin suna yakin neman zabe sun maganan irin cewa makarantu idan aka zo aka fara ko kuma in suka ci zabe za su sa ƴaƴan ma'aikatan gwamnati da ƴaƴayensu ke makarantu masu zaman kansu su tabbatar cewa an cire su an dada su ta gwamnati domin makarantun gwamnati ta inganta. Ka san wani abu akan wannan?
To, ka san yanzu sai Allah ko ba haka ba. Hakika ni zan ce maka shi mai girma gwamna wato Right Honorable Aminu Bello Masari ya cika wannan alƙawarin shi a karan kanshi. Domin yanzu haka ƴaƴan shi ni kaina naji makarantar da ƴaƴan shi suke karatu na gwamnati ya maido ƴaƴan shi
ya maida su
sannan kuma
dama alƙawarin da ya fara yin kenan
to kaga yayi sannan kuma dama ai abinda zai sanya abinda yasa ake gudun ainihin makarantu shine rashin inganci da sauransu to makarantun da suke na gwamnati an fara gyara su yanzu haka makarantun da aka fara gyarawa iyaye sai maido ƴaƴansu suke yi
kuna maidawa to tunda gwamnati ya yi liman ya bi kaga ma hukumar
suke ni ƴaƴana ni ma nan suke ni ƴaƴana a nan suke makarantar family support
to waɗanda ba su canza ba ya ake da su
to ai kaga ba
ba tarsawa
ai ba doka aka yi ba misali wannan kaga ai a hankali za a ware shi yasa nace maka yanzu sai Allah amma idan nan gaba in an gyara makarantun nan ba ma sai a ce mutum ya maido ƴaƴan shi nan ba saboda dama rishin uwa ne shi yasa akan yi
wadaki
makarantun nan na abin nan da ake cewa private schools ba hin makarantun gwamnati suka yi ba ainihin mun hi su kwararrun malamai mun hi su ainihin kayayyakin koyo da koyarwa tunda za ka ga yawancin su gidajen haya da sauransu suke kadan daga cikin su ne suka cika ainihin kaidojin gudanar da makarantu na masu zaman kansu saboda haka rishin uwa ne shi sanya akan yi wayar daki amma yanzu da an fara gyara makarantun nan iyaye sun fara ganin haka nan dan yanzu haka makarantar da aka fara gyarawa sai tururuwa ake tai ana so a maido yaya a nan wurin musamman kuma ganin yadda kudade ma ake sai ga private school wanda bata kai ta kawo ba a ce ka biya 20,000 dubu kaza sai ga mutum yana da yaya 5 ko 6 sai ga kusan albashin shi ma zai kare a wajen biyan kudin private school
makaranta
yauwa sannan to wannan kaga yana daya daga cikin abubuwan da
to kenan
ba ma sai an ce mutum ya maido ƴaƴan shi
wato in ya ga cewa ta inganta shi ma sai ci ci jaka shi da aljihu
wanda kuma sun har inganta din insha Allah amma mutane abinda basu abin nan ba lokaci shi ake badawa dole ne daga zuwa yanzu ba a cewa to tunda an fara kokarin gyara makarantun nan da lokaci mai zuwa insha Allah lokaci kadan makarantun mu za su inganta wanda duk iyaye za su fahimci cewa makarantun sun gyaru an samu malamai isassu da sauransu sannan kuma mutane su bada haɗin kai domin su ga cewa ilimin ƴaƴansu ya inganta to don ita gwamnati ta kadai ba ta iya ainihin ta yadda harkar ilimi dole iyaye da al'umma ka gani kowa
yana da hannu
yauwa sai ya bata shi gudunmawa don a ci gaba to amma sai ka ga kawai al'umma sun dauki hannunsu iyaye sun ci a su baronsu to ya za a yi ta gwamnati ai dole ba ta iyawa so saboda haka dole sai an haɗu gaba ɗaya kowa da kowa ya bada tashi gudunmawa domin ilimi ya ci gaba in aka yi haka insha Allah ilimin jihar Katsina zai inganta kuma kowa da kowa zai ji daɗin haka insha Allah
a ƙarshen bayanan Malam Salisun ya ce akwai buƙatar al'umma baki ɗaya da ta saka hannu wajen tallafawa gwamnati saboda tafiyar ta ƙara kyau da alamun a jihar Katsina mazauna ƙauyen Bagiwa suna nasu bakin ƙoƙarin duk da haka suna kira da gwamnatin jihar ta kai musu ɗoki domin ƙarfafa ci gaban ilimi a yankin nasu Sakataren kungiyar al'umar yankin Malam Sanusi Lawal shine yayin wannan roko ko kira lokacin da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa tare da abokan aikin sa saka kai ziyara can.
Problem din mu dai masu tsanani akai a karancin makaranta ta gaba da secondary ta gaba da primary wanda muna da catchment area waɗanda makarantu dake yaye dalibai a duk shekara akwai ita kanta Bagiyoyi akwai Ugada Primary School akwai Aliyu Primary School akwai Ajiya Primary School akwai Gandana akwai dan Mano Primary School wanda daga nan sai sun ci kilometer 6 zuwa 7 zuwa garin Mani domin su sami ilimi na gaba da primary shine muke roƙon hukuma wadda abin ya shafa ta taimaka ta bude mana koda community day secondary school a nan ita masarautar Baji wadan domin muna da ainihin block wanda muna iya sacrifice din shi kamun a samu permanent site wanda mu muka samu wannan to domin Allah mun ci gaba.
Malam Sunusi Bagiwa ya ce sun bude wani wuri na wucin gadi domin gudanar da ilimin primary inda suke buƙatar hukumomi da su taimaka musu wajen samar musu da matsugundi na dindindin a yankin.
Wata kaza matsala da ke gaban mu kuma ta primary school wadda daga Bagiwa zuwa Ajiya zuwa Kwata za su samu distance na kilometer 7 kamun su gama da inda za su yi karatu na primary kanta. Wannan wato ita ce fa kwawa muna buƙatar a sama mata makaranta ta primary wanda a yanzu mun bude temporary site da kuma malamai guda biyu waɗanda ke daukar training ga yara suna ba su training har ma site su sun samu amma muna son dai a samu a ga cewa an anshe ta an kuma ba mu malamai waɗanda za su rinka koyar da darasi a wurin. Sannan matsalolin mu waɗanda suke kan gaba kuma har wayo a wata makaranta ta Duru Primary School su ma sun hada da muna da bohol ne guda uku a makarantar ita wannan Duru tana karkashin masarautar Bagiwa bohol ɗinsu uku amma dukkan su ba su existing din sun lalace an gyara sun lalace an gyara kuma kai yanzu ma gyaran da ya gagara shine muke roƙon hukumar abin ya shafa da ta taimaka ta gyara domin samar da ruwan sha ga yara su ɗan makaranta din nan.
Na tambaye shi ko sun taba kai koken su ga mahukunta akan waɗannan matsalolin da yake zaina mun.
Wannan matsala ta mu ta ita ainihin primary din fakan wawa mun zanna da mun je mun samu sarkin gabas mun samu education secretary mun kuma tabbatar musu da abin da ke gudana suna ƙara ce mana to da Allah suna nan suna yi bakin kokarin su ganin cewa an aiwatar da ita wannan primary amma shi bagana wannan ita community day secondary school mun yi bayanin ta kan masu hannu da shunin mu a nan na masarautar Bagiya sun kuma ce za su ba da taimakon su gudunmuwar su 100% idan yiwuwa hakan ta taso suna da shirye da suke da su ba da gudunmuwa kan abubuwan da ake bukata amma in gwamnati ta aminta da a yi ita wannan secondary school.
Malam Sunusu Bagiwa ya ce sakamakon kafa wannan committee na garin Bagiwa sun samu cin nasarori daban-daban ta inda zaka ga yara suna shiga makaranta da yawa.
Sakamakon kafa wannan committee mun samu nasarori da dama domin a gaskiya da muna da karancin yaran masu amsa horo a makaranta yanzu a halin da muka ciki wannan kanta ita makaranta ba ma sauran makarantu ba ɗaliban ba su wuce 400 zuwa 500 ba amma yanzu muna da yaro sama ga 1,500 a wannan makarantar ita kanta wanda sun dawo sun ci gaba da amsar training.
Ya ce a makarantar tasu suna ba yara horon sana'o'i da kuma horon ilimin na'ura mai kwakwalwa wato computer.
Su 'yan primary muna da ba su hanyoyi kamar bangaren computer muna koyar da su kan darasin da zai kamace su amma sai sun gama primary. Sai sun gama primary in sun gama primary wani yaron yana ma secondary kamun ya gama secondary sai mu ci gaba da bashi training yana koyon sana'a domin ya dogara da kansa kamun ya matsa ma iyayen shi da ba na kudin tara ba na kudin dan yanzu akwai yaran da ba su ma tambayar iyayen su kudin tara saboda wannan man shafa da air freshener da suke yi shi suke dan saidawa suna samu kudin da suke zuwa suna sayan littattafai suna sayan biririka da sauransu har kudin tara suka ga nan suke samu ba lalle bane yaro sai ya ce yayi wani kwadugo a wannan sana'a da kuma ita yake amfani da ita domin cima nasarar shi ta gaba.
Malam Sunusu kana ta zaina mana kun yi kaza kamar ina kuke samun kudaden da kuke tafiyar da waɗannan ayyuka da kake ta zaina mun
kudade muna samun su daga nasarar office misali na mu nan mutanen mu waɗanda ke dan hannu da shi ne muna zuwa muna kai musu visit suna dan taimaka mana da assistance 5,000 ce 10,000 kuma 1,000 ka ba mu muna so gurin mu dai mu ga cewa baki ta ci gaba.
Na ji ta bakin wasu ɗalibai da ake koyawa wannan horo.
Ina na Ma'azin Nura wallahi mun koyi rimi gaskiya bakin gwalgwaro mun samu ci gaba sosai a bazarin nan saboda mun fahimci rinin nan ayyuka da aka kawo mu ci gaba ne ga mu al'umma gabaki daya.
Sunana Abubakar Adamu, Gwamnan Jiya Pilot, Senior Secondary School Mani. Gaskiya yanzu na koyi sana'a bakin Gulgulu, na koyi sana'a gwani, na ji daɗi sosai, very good na iya.
Zaradim Sanufin Tuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masu haro da wannan rahoton Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin da madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.